This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da yau ranar 23 ga watan Afrilu na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmed Kabara da sauran abokan aiki muke farin cikin daukar ragamar wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko dai ga kanan labarai.
To Maryam, a yau Alhamis shugabannin kasashen Turai suna taro a Brussels don shawo kan matsalar bakin haure daga nahiyar Afrika zuwa Turai. Haka kuma za mu ji cewa a yau Alhamis kwanaki biyu bayan kwarekwarar yarjejeniyar tsagaita wuta sojojin Larabawa da Saudi Arabia ke jagoranta a Yemen sun yi lugudan wuta akan ƴan shi'ar Houthi. Haka zalika a Faransa, Mr. Manuel Valls, wato Prime Minister su, ya ce tabbas sun fuskanci barazanar ta'addanci a ƴan tsakanin nan ko cikin shekarun nan, kamar yadda yace sun dakile wasu harhare.
Zaben nan kan zamu ci, ga maka cikake, ina da wannan tabbas din a zuciyana.
Idan ni Allah yake so da mulkin nan duk muryan da suka yi na duniyan nan sai ya dawo hannuna, saboda haka babu wantantama, bamu ji tsoro ba, mun sake zamke damtse, mun sake jan damara, to sai inda karfin mu ya kare.
Yan takarar kujerar gwamnan jihar Taraba kenan yayin da suke ci gaba da daura damarar zaben raba gaddama da za a yi ranar Asabar mai zuwa in Allah ya kai mu. Bayan haka muna dauke da rahoto akan wasu ƴan jam'iyyar MPPP da suka ce ba su yarda da zaben minista, wato sanatocin da aka yi a jihar Kano ba. Muna kuma dauke da shirin bango wanda Jummai Alita shirya za ta kuma gabatar. Yanzu dai ga halin da duniyar ta wuni.
To jama'a, tare da sallama ga cikakkun labaran. A yau ne za a ji cewa shugabannin kasashen Turai suna taro a Brussels don shawo kan matsalar bakin haure daga nahiyar Afirka zuwa Turai. Sun dauki matakin taron ne don yanke hukuncin cewa ya kamata su dauki mataki ko da matakin soja ne, wato don wajen dakile shigar bakin hauren zuwa Turai. Sanadiyar mutuwar wasu mutane sama da 900 da jiragen su suka kife akan tekun Mediterania. Cikin matakan da za a dauka har da ganowa tare da tarwatsa kurababbin jiragen ƴan fito na safarar mutane da ke kokarin gujewa yaki daga matsalolin Afirka da Gabas ta Tsakiya da kuma yankin Asiya. Shugabannin da za su yi taron za su ninninka kudaden da suke bayarwa na gudunmawa ga tarayyar ta Turai don yin sintiri akan teku, kuma da kokarin tsugunar da ƴan gudun hijirar da suke cikin kasashen su wanda suka haura daga gabar tekun na Mediterranean zuwa tarayyar Turai. Shirin tsugunar da ƴan gudun hijirar yayi tanadi ne ga kimanin mutane guda 2,500 waɗanda wani bangare ne kadan daga cikin jimillar ƴan gudun hijirar da suka tsallaka zuwa Turai. A yanzu haka dai mutane a tsibirin Malta da ke kan yankin tekun Mediterranean din suna taro kuma bisa jana'izar mutane 24 da suka mutu a hatsarin jirgin ranar Lahadi, cikin waɗanda suka halarci wajen makokin har da shugaban ƙasa da Prime Minister Malta da kuma kwamishinan ƙungiyar tarayyar Turai na harkokin shige da fice tare da ma wasu jami'an ƙasar Italiya.
A yau Alhamis, kwanaki biyu bayan kwarye-kwaryar yarjejeniyar ya tsagaita wutar sojojin Larabawa da Saudi ke jagoranta a Yemen, wasu jiragen yaƙi sun yi lugudan wuta akan ƴan tawayen shi a Houthi. Shaidun gani da ido sun tabbatar da cewa harin ya tarwatsa wurare uku a garin Aden da ke gabar teku, inda fadan yake ci gaba da wakana tsakanin ƴan Houthi da sojoji masu goyon bayan turariyar gwamnatin Yemen. Hare-haren na tsawon wata ɗaya da aka yi ya yi sanadiyyar mutuwar ɗaruruwan mutane da kuma haddasa matsalolin rayuwar jama'ar Yemen ba tare da cimma gaci ba wajen daƙile ƴan tawayen Houthi ɗin. ƴan shi'ar sun ƙwace ikon yawancin garuruwan Yemen tare da samun nasarar kore shugaban ƙasar Abdurrabbu Mansur Hadi da yammacin duniya ke marawa baya zuwa Saudiyya. Ana dai kyautata zaton ƴan Houthi ɗin na da goyon bayan Iran, wanda aka ga jirgin yakin su ya nufi tekun Yemen. Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ko a jiya ya bayyana damuwar Amurka akan wannan batu na tallafin Iran ga ƴan Houthi.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Faransa Mr. Manuel Valls ya ce ba a taba samun barazanar ƴan ta'adda ba a kasar sa kamar yadda ake samu a yanzu duk da cewa ƴan sanda sun dakila aukuwar wasu harhara guda biyar tun daga farkon shekarar 2013 zuwa yanzu cikin harharar handa wani wanda aka cafke a kwanan nan mai niyyar kai hari a wata coci. Mr. Valls ya bayyana haka ne a yau Alhamis a wata hira da yake da gidan rediyon Faransa inda ya bayyana cewa ɗaruruwan ƴan Faransa sun tafi Syria inda za a je a dasa musu tsauraran ra'ayi. Kamfanin dillancin labarai na Faransa ya rawaito cewa ƴan kasar ta Faransa da Mr. Valls yayi magana akai suna daga cikin waɗanda aka ware kuma dubbai wanda ƴan kasar ke alakantawa da cewa suna cikin waɗanda ake kai harhare na ta'addanci tare da haɗin gwiwar su. A baya dai Prime Minister ya faɗa a wata hira da ya cewa kasar ta kawar da harhare da aka yi kamar guda biyar a watan Janairu a lokacin da wasu mayakan Islama suka kai hari akan wata mujalla ta Charlie Hebdo inda daga baya kuma suka kai harin bude wuta na tsawon kwanaki uku. Lamarin da yayi sanadiyar mutane kimanin guda 20. Daga cikin waɗanda ake zargi akwai wasu Yahudawa da aka je yin aka kashe a cikin su wanda suka je don yin sayan kayayyakin masarufi. Sai dai ofishin Prime Minister ya gyara wannan bayani da cewa yana nufin dakile harhare ne daga shekarar 2013 inda a yanzu haka suke cikin damara.
Wani sabon rahoto ya nuna ƙasar China ta tabbatar da cewa ƙasar Koriya ta Arewa na da makaman nukiliyar da suka kai guda 20 fiye da yawan da da ake tunanin sun mallaka. Ƙwararrun China game da nukiliya sun yarda da cewa Pyongyang za ta iya samar da makamashin uranium ɗin da zai ninka yawan na rumbun makaman zuwa baɗi. Kamar yadda jaridar Wall Street Journal ta ruwaito, jaridar ta ce an sami wannan bayani ne daga Beijing babbar ƙawar North Korea wato Koriya ta Arewa kenan a wata ganawar sirri tsakaninsu da ƙwararrun Amurka game da nukiliya a watan Fabrairun da ya gabata. A baya dai Washington ta yi kiyasin akalla Koriya ta Arewa na da yawan makaman nukiliyar da ya kai guda 10 zuwa 16 kuma bayan yadda ake magana a yanzu. Cibiyar haɗin gwiwar Amurka da Koriya ta US Korea Institute da ke Washington wato nan birnin Washington kenan sun yi kiyasin a farkon shekarar nan cewa nan da shekarar 2020 Koriya ta Arewa za ta mallaki makaman nukiliyar da suka kai har guda 100.
To za mu ji cewa ma'aikatar tsaron kasar Amurka ta Pentagon na fuskantar kalubale a rashin amincewa da ita da wasu kamfanonin tsaro ke nunawa tun bayan badakalar da aka yi ta kwarmata bayanan sirri da wani tsohon ma'aikacinta Edward Snowden ya yi. Sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Ashton Carter ya ce ya ɗauki ragamar dawo da kimar ma'aikatar yayin da ya fara wani rangadin kwanaki uku zuwa California inda a nan ne ma'aikatar kamfanonin samar da tsaro suke. Ana sa ran shugaban na Pentagon zai yi jawabi a yau Alhamis a Jami'ar Stanford inda ake sa ran zai rarrashi kamfanonin da su yi aiki kafada da gwamnatin tarayya a fannin matattarar bayanai da ajiye bayanan sirri.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu bude taskar rahotannin namu da rahoto daga jihar Taraba inda ake shirin zaben raba gaddama da za a gudanar a kananan hukumomi 10 ranar 25 ga watan nan. Ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani.
A da yau Alhamis ne ma hukumar zabe INEC a jihar Taraba ke fitar da kayakin zabe zuwa kananan hukumomi 10 da za a gudanar zaben raba gaddama a wasu mazabin su wanda suka da karamar hukumar Ukari, Takum, Donga, Usa, Bali, Karim Lamido, Zin, Ado Kulat da kuma wata mazaba da ke cikin Jalingo fada jihar. Hakanan kuma za a fafata ne a wannan zabe na raba gaddama a tsakanin ɗan takarar jam'iyyar PDP da ke mulkin jihar Architect Dariya Isyaku da kuma ɗan takarar jam'iyyar Adawa ta APC Senator Aisha Jumai Alhassan ake wa lakabi da maman Taraba. To ya koshin ma wani damara ne 'yan takarar suka yi da farko dai ga Architect Dariya Isyaku na jam'iyyar PDP.
Zaben nan kan za mu ci, in gaya maka cikakke, ina da wannan tabbas din a zuciya na don mutanen da muka zaga muka gani mutanen da suke son mu, in ba dai za a yi magudi ba za mu ci zaben nan.
Wai baka razana ba zaben nan?
Ko kada ba razana ba. Don me mutane suna so na
ba sakamako a matsayin kun dauke su ci gaba za ku dauki kaddara ko kuma
amma zaben nan kan za mu ci ga maka
idai kuma na ta bangaren takar jami'ar APC Senator Aisha Jumai Alhassan tace fa ita fa bata razana ba
idan ni Allah yake so da mulkin nan duk muryan da suka yi na duniyar nan sai ya dawo hannuna saboda haka babu wani tantama bamu ji tsoro ba mun sake jam'i damtse mun sake jan damara to sai inda karfin mu ya kare kuma muna nan muna tare da Allah
wasu sun zo cikin cajiya ya guyo ki zai sai
ai ni banda Allah ba abin da nake tsoro a duniyar nan saboda haka na dogara ga Allah ba abin da yake bani tsoro jikina bai mutu ba
yankin Bukari na ma cikin yankunan da aka yi zargin cewa an tauka magudi da kuma yin amfani da jami'an tsaro wajen sauya akalar zabe batun da al'ummomin yankin suka ce a wannan karon fa ba za su kyale ba Mr. Bako Benjamin da ke zama shugaban kungiyar al'ummomin jukun a Najeriya yace a wannan karon fa za su sa ido sosai
yan siyasa su jima mutane kuma muna kira ga jama'a tunda an riga an bada umurni har kotu ma ta bada umurni cewa kala a yadda sojoji su zo kusa da inda ake zabe muna kira da babban murya cewa duk inda an ga sojoji kusa da inda ake zabe ayi zanga-zanga kuma a doke hoton sa za a kai karan shi gaba da kotu ko ICC ma za mu wuce
dan barwar sakamakon zaben jihar ne da ya jawo rikici a wasu san jihar Taraban lamarin ma da ya soma ya koma fadin kabilanci da na addini batun da kuma shugabannin addini ke ganin bai dace ba Sheikh Dr. Ibrahim Jalo na cikin shugabannin addini a jihar
mutane sai su dubi menene zai kawo ginin kasa ai duk wannan kasar mu ce gaba da Taraba duk jihar mu ce saboda haka duk abin da za mu yi kar mu gina shi akan bakar kiyayya irin ta kabilanci ko bakar kiyayya irin ta bambancin yanki ko bakar abin nan kiyayya ta wato nuna kunar wato ko hikdu irin na addini wannan ba zai sa kasa ta ci gaba muna bukata mu gina jihar mu muna bukata mu gina al'ummar mu wannan ko yana bukata mu zaman to muna tafiya kan basira da wayewa da sanya kasa da al'ummarta a gaba cikin dukkan lamuran mu
yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kayan yayin da rage kasa da awoyi 74 da gudanar da wannan zabe Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya
ka hodi kowa ya shaida shatan zaben
ku yi zaben adali domin shi ne mai tausan kasa mai bautawa kasa mai bauta
to madalla a gaishe da Ibrahim Abdul Aziz Jam'iyyar Mega Progressive People's Party da ake cewa MPPP ta shigar da ƙara gaban kotun sauraron ƙararrakin zaɓe da ke Kano inda ta kalubalanci gwamnan Kano Rabi'u Musa Kwankwaso da kuma sanata mai jiran gado daga mazaɓar Kano ta tsakiya tare da hukumar zaɓe ta ƙasa dangane da zaɓen Majalisar Dokoki ta Najeriya da aka yi ranar 28 ga watan jiya na Maris ga Mahmud Kwari da ƙarin bayani
Sauran waɗanda jam'iyyar ta MPPP ta gurfanar a gaban kotun korafin zaben sun hada da Honorable Barau Jibrin da Sanata Kabiru Ibrahim Gaya dukkaninsu ƴaƴan jam'iyyar APC waɗanda hukumar zabe ta ƙasa ta bayyana a matsayin waɗanda suka yi nasara a zaben kujerar sanata a mazaben Kano ta Kudu da ta Arewa Alhaji Isanu dan Fulani da ke zaman shugaban jam'iyyar ta MPP da ake kira Mega Party Nation jihar Kano ya lasafta dalilan suna tafiya kotu
mun kai ƙara bisa cire mu da akai daga cikin yan takarkaru na sanatoci guda uku da muka ciki a jihar Kano wanda muke bibiyar kotu da fitan mana da haƙƙin mu ji dalilin da yasa ita hukumar zabe bata bugo sunan mu da kuma logunan mu a takarkarin sanata na Kano ba da farko dai abin da muka fara gani shine basu bugo sunayen mu ba kuma mun iya kokarin mu sanar da su cewa gafa abin da yake faruwa amma daga baya kuma da aka zo zabe na sanatocin da shugaban kasa sai muka ga babu ma logon jam'iyyar gabaki daya ci
wai dawa da kuka kai kara gaban ita wannan kotun ne
eh mu mun kai hukumar zabe da kuma duk wanda yake ikirarin ya ci zaben sanata a Kano
idan haka ne me kuke so kotu ta yi
banda muke so shine a rushe zabe mu mu dawo jama'ar mu da suke kokarin su zabe mu su zabe mu mu wa mu tabbatar mun ci ko ba mu ci ba hankalin mu ya kwanta mu ma ba mu dawo mu shiga zabe kamar daidai da dan Najeriya kowanne dan Najeriya
baya ga jam'iyyar MPP da ake kira Mega Party shi ma sanata Bashir Garba Lado da yayi wa jam'iyyar PDP takarar majalisar dattawan Najeriya daga mazabar Kano ta tsakiya ya shigar da nasa korafin gaban kotun yana kalubalantar nasarar Rabi'u Musa Kwankwaso na APC game da zaben da aka yi ranar 28 ga watan jiya na Maris a hannu guda kuma jam'iyyar PDP da mutumin da ya yi mata takarar kujerar majalisar tarayya daga mazabar dawakin Kudu Warawa Adamu Umar Gano suna kalubalantar nasarar Honorable Mustapha Baladawaki na jam'iyyar APC A nan gaba kadan ne dai ake tsaron kotun za ta fara zama domin sauraron dukkanin kalalakin da aka gabatar gabanta. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11:15. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna, Najeriya, zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage.
Yawa, ina gaida likita barka da aiki.
Yawa, barka.
Madalla, sunana Alhaji Dan Asabe Baban. Yawa, wato abin da yake damuna ranka ne da safe ne haka ina kwanta bacci da dare, ina tashi da safe sai ka ji jikina yayi nauyi da su gabobi na duka haka sun mutu. Kafin samu jin dadin wannan abun zai kai kamar irin 11 din nan ko 12 sai ka ji jikina sake. Shi ne nake neman shawari a wajen likita ko ya gama abin da zan yi.
Yana fama ne wai da kasala idan ya kwanta da safe in ya tashi sai ya kasa sai ya ji duk gabobin shi suna mai ciwo. Kuma baya samun sauki sai an kai kamar misalin 11 na safe ko na rana ne. Yawa, to shi ne yake.
Aka samu yawan wannan amma ba sai yawanci abin da ya kamata ya shi ne idan ya ɗauka ƙarar motsa jiki idan ya tashi. To a mutum da ya ce dukan ma duk kasalan tashi da safen, to yana da kyau ya ji asibiti a bincika a ga ya ƙarfin jininsa yake, ya yawan jininsa yake, duk wannan ya tagar jikinsa yake, duk nan shi ne zai iya taimakawa wajen ganewa ko ya samu sauki ganin abin da ke ja masa rashin.
To tana yiwa ko wata alama ce ta wata cuta?
Eh, yana yiwa kamar alama ce na karancin jini, domin shi ne zai sa ya ji bai jin kuzari da safe in ya nike. To sai an ji masa ne mu dan kare ya ji, kuma yana iya kasancewa alamar ciwon suga. To cikin su guda biyu ya kamata a ji abin shiga a ga sai wannan ne ciki.
To mallam ka gama tambayar ka?
Eh, na gama hajiya.
To kamar yadda aka ce ana samun karuwar ciwon sukari diabetes, to haka ma yanzu ana bayanin cewa ciwon hawan jini yana karuwa. Na san a jihar Borno na ɗaya daga cikin jihohin da ake fama da wannan matsalar. Me yasa hakan ke faruwa?
Eto, ina gani abin da ke kawo haka din shine idan muka lura dama hawan jini kashi 3/4 sa ana gane, sa'annan kashi 3/4 shine mutum ke dauka hakan nan daga wurare. To a wajen da ke tsara hawan jini shi ne yawan damuwa, rashin kwanciyar hankali, da amfani da sinadarin gishiri da kuma wasu cututtuka kamar cutar koda da cutar zuciya. To waɗannan duka na iya haddasa mutum ya samu da hawan jini. To amma ina ganin abin da ya sa a yanzu ake ganin yawan hawan jini a al'umma shi ne asibitoci sun taru, mutane na yawan zuwa ana almasu. Sa'annan kuma yawan amfani da abincin gwangwani da sauransu yana ƙara mana kitse, wannan kitsen shi ma yana ƙara hawan jini ga ɗan adam. To ina ganin yana daga ciki, yana da nasaba ƙwarai da karuwan da aka samu na hawan jini a cikin al'umma.
To masu fama da wannan ciwo ta hawan jini, wacce shawara za ka ba su?
Abin da ake buƙata shi dama hawan jini bai da illa ƙwarai idan har mai fama da shi zai riƙa zuwa asibiti ana duba shi. Abin da ake bukata shi ne duk wanda aka ce masa yana da hawan jini, likita zai gaya masa, zai masa bayani na cewa kowane ko wata ɗaya ko wata biyu ya riƙa zuwa ana aunawa, kuma ya bashi dokoki na cewa kada ya ci kaza, kada ya ci wani, kada ya ci alkaza. To idan ana son a samu sauki, dole shi ne hawan jini ya bi wannan ka'idodin da likita ya shimfiɗa masa, kuma ya riƙa shan magani a kan ka'ida, kuma ya rike dawowa ya ga likita a lokacin da likita ya gane shi ba. To mun yana wannan za a samu sauki fare wajen hawan jinin da yake fama da shi.
Ana iya warkarwa kwata-kwata ko dai ko sai dai kawai mutum ya ta shan magani?
Hawan jini shi ma har yanzu ba a samu maganin da za a ce ta sake ta tabbata ba, sai dai a samu sauki idan ka kiyaye da dokoki da shirgi da yake kada masa da kuma magani da ya sa yake rika sha. Ana samun wata da suke cewa sun warke amma kalilan ne, irin wanda suke samun waraka shine waɗanda ba gadin su suka yi ba, kuma abubuwan da suke yi da ke sa su suke samun hawan jini sun daina yin su ya kai kamar dabi'unsu na rashin kwanciyar hankali na yawan damuwa da sauransu, idan suka kawo suka daina sai a ga jinin ta daina hawa kuma sun samu kwanciyar hankali.
To ciwon sukari kuma fa me ke kawo shi?
Ciwon sukari shi ma wato akwai wani sinadari da ke cikin jinin ɗan adam da ake ce ma insulin. Wannan sinadarin duk ɗan adam yana da shi a jikinsa, wanda ita ke farfasa shuga a yadda za a jiki za ta iya amfani da shi. To idan aka samu ƙarancin wannan sinadari na insulin, to sai jiki ta kasa farfasa shugan nan, sai shuga ta yawa a jikin jinin ɗan adam. Sun hawan yawan shuga a jininsa, wanda shi ne ke zama ciwon shuga.
To ciwon sukari kaman ciwon hawan jini ana iya warkarwa kwata-kwata ko ko ba za a iya ba shi ma?
Shi ma ya danganta da abin da ya jawo ciwon sugan su ainihi. Amma in na gado ne warkar da shi gaba ɗaya yana da wuya, sai dai a samu sauki a bisa ga cewa mutum mai wannan cutar ya bi ka'idojin da likita ya ba shi, kuma ya riƙa shan magani a yadda likita ya ce ya sha. To idan yana bin wannan ka'idojin kuma yana shan magani, za a samu sauƙin ciwon sugan, amma ba a samun cewa an warke gaba ɗaya an daina fama da wannan cutar.
To akwai alamomin da mutum zai lura da shi?
Shi ne ba alaman ciwon suga shi ne ya bambanta daban-daban, amma babban alaman shi ne za ka ga mutum na yawan fitsari a rana, in da dare yana iya tashi ya tafi fitsari da yawa, kuma yana ya rika shan ruwa, ya yawaita shan ruwa. To waɗannan su ne babban alamomi da ake samu.
Ka ce na tare numfashinka, shan ruwa kamar shan ruwa da daddare ko ko in mutum yana yawan shan ruwa da daddare ko ko kowane lokaci?
Ko da da ranar ma za a ga cewa yana yawan shan ruwa kowane lokaci fiye da a haɗe da ya saba. Bai yiwu a da irin shan ruwa su fi sosai hudu ne a rana, amma yanzu sai a ga cewa kusan kowane sa'a ko minti kaɗan yana shan ruwa, kuma yana yawan shan ruwa. Yana iya zama da rana, yana iya kasancewa kuma da daddare.
To ina ga kaman wanda da rana bai shan ruwa sai in dare yayi ta shan ruwa fa, shi ma ciwon sukarin ne?
Yana iya yiwuwa ciwon sukarin ne, amma akwai wata lura ita ma da ke kawo yawan shan ruwa wanda ake ce ma diabetes insipidus, wanda shi wata matsala ce a kwakwalwa ba wai dalilin yawan suga ba ne a jini. To wannan shi ma sai an duba, amma ana samun irin wannan wanda za a samu cewa mutum na yawan fitsari ko yana yawan shan ruwa amma ba wai sugansa ba ne.
To a shi irin wannan ana iya magancewa?
Idan aka ji wannan ne wanda ba na suga ba, ana iya maganinsa, domin akwai aikin da ake yi a cire wannan abin da ke sa ke haddasa haka, shi ke nan sai mutum ya samu sauki.
Bari mu koma ga yara manyan gobe. Yanzu ana samun matsalar rashin kayayyakin abincin gina jiki da ake ce malnutrition da Turanci, me ke sa haka su kuma ga yara?
Kamar yadda suke ce yara manyan gobe suna ƙarƙashin manyan nuna da su iyaye. To dole kuma za su bi sai abin da iyayensu suka dafa suka ba su shi ne za su. To sai aka samu lokaci da iyayen ba su da halin da za su dafa musu irin abin da ya kamata. Abin da ake so shi ne a cikin yaro ya ci abinci a ƙasa sai hudu a rana, kuma wannan abincin ya kasance ya ƙunshi abin da ake cin abinci mai ba da ƙarfi a carbohydrate, abinci mai gina jiki wato protein, da abinci mai kitse wato fat, sannan kuma a samu sinadarai da ya'yan itatuwa da sauransu. To amma sai ya kasance da yawa iyalai ba su da ƙarfin da za su ba ya'yansu waɗannan abincin, sai dai a ɗauki iri guda sai mutum ya riƙa cin hatsi sallan, ya riƙa cin hatsi sai uku a rana, sai kuma ya riƙa shan abu da yin ɗaya a kowane lokaci. To wannan rashin yin sauya abincin da cin abinci kana kan wanda zai gina masa jiki shi ke jawowa ake samun wato wannan ciwon da ake ce na malnutrition ko munya da matasa da yara mazan gobiya.
Ma sauraro, a nan kuma za mu sallama da ku sai makon gobe idan Allah ya kai mu, za mu gabatar muku da wani sabon shiri na Sai Bango Ya Tsage. A halin yanzu kuwa, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC, nake fatar a huta lafiya.
Madalla a gaishe da Jummai Ali, yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta email.
Ina zan fara ne da sakon Safiyanu Gumel Zangon Daura wanda yake Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku isa mun da sako wurin mahukuntan Afirka ta Kudu da ya kamata su dauki mataki akan tsagerin kasar su masu kai hari akan baki mazauna Afirka ta Kudu. Zaman lafiya dai yafi zama dan sarki. Sai kuma sakon garba na halikan ba wanda yace VOA Hausa don Allah ku mika min sako na fatan alheri ga sojojin Najeriya dake dajin Sambisa. Ya Allah ka ba su nasarar ceto ƴan matan Chibok. Amin. Ya Allah muna roƙonka ka hada sabon shugaban kasar mu na Najeriya Muhammadu Buhari da makarrabai na gari waɗanda za su ba shi shawarwarin da za su amfani al'ummar Najeriya. Haka kuma muna addu'ar Allah ya ba shi ikon cika alƙawuran da ya ɗaukan matalakawa a lokacin yaƙin neman zaɓe. Sako daga Yakuji Ahmadu Abacha Maci na Yobe. Ina kira ga sabuwar gwamnatin Najeriya mai jiran gado da cewa ba wani kalubale mai yawa za ta fuskanta wajen rabon mukamai ba. Matukar dai za ta yi aiki da kwarewa da kuma cancanta, saboda haka kar ta yi aiki da ubangida amma ta yi aiki da wane ne ya kware kuma ya cancanta. Saboda haka a gani na idan ta yi haka to abin zai zo mata cikin sauki. Da fatar Allah ya ba mu waɗanda za su yi mana aiki tsakani da Allah. Sako daga Hamza Galadima birnin Kebbi. Sai kuma sakon Prince Yawo Adamu Bulkacewa wanda yace Assalamu alaikum sashen Hausa muryar Amurka. Gaskiya kamata shugabanninmu na kasashen Afirka su gaggauta daukar mataki akan duk wanda ke kokarin tsallakawa kasashen ƙetare da sunanci rani. Gani yadda rayukan jama'a ke salwanta a ta dalilin hakan da fatan sakon ya je kunnuwansu. Nagode. Da ƙarshe sai sakon Mustafa Lawal Bakiri Daura wanda yake jinjina mai yawa gare ku VOA Hausa. Bisa shirin nan naku na yau da gobe. Gaskiya wannan sabon shiri yana ƙawatar da mu da kuma ilmantarwa. Fatan mu Allah ya ƙara hazaka.
To kafin mu karkare labaran namu ko ku ince shirin namu na yanzu ga takaitattun labarai.
A yau Alhamis shugabannin kasashen Turai suna taro a Brussels don shawo kan matsalar bakin haure daga nahiyar Afirka zuwa Turai. Suna daukar wannan mataki ne don kare rayukan mutane da akalla a baya sama da 900 suka mutu a kifewar kwale-kwale akan tekun na Mediterranean. Cikin matakan da za a dauka har da ganowa tare da tarwatsa kwarbabbun jiragen da suke fitan mutane zuwa nahiyar Turai wanda suke fitowa daga Afirka, Gabas ta Tsakiya da kuma yankin Asiya don gujewa matsaloli. A yau Alhamis za mu ji cewa kwanaki biyu da kware-kware rajejeniyar tsagaita wutar da sojojin Larabawan da Saudi Arabia ke jagoranta a Yemen sun sake bude wuta tare da yin harbe-harbe ta sama akan wasu 'yan tawayen Shi'ar Houthi. Shirin gani da ido sun tabbatar da cewa harin ya tarwatsa wurare guda uku a garin Aden da ke gabar teku, inda fadan yake wakana tsakanin 'yan Shi'ar Houthi din da sojojin da ke marawa Abdurrabbu Mansur Hadi baya. Prime Minister Faransa Mr. Manuel Valls ya ce a yau suna samun barazana mai yawa musamman a yan shekarun nan maganar ta'addanci wanda basu fuskanta ba a baya, duk da cewa yan sanda sun dakile hare-hare da suka kai guda biyar tun daga shekarar 2013 zuwa yanzu, ciki har da harin da aka so a kai kwana-kwanan nan akan wata coci. Haka zalika kuma wani sabon rahoto na nuna cewa kasar China ta tabbatar da cewa kasar Korea ta Arewa na da makaman nukiliyar da suka kai guda 20 fiye da yawan da a da ake tunanin akalla sun mallaka, wanda kuma a rahoton da suka fitar sun tabbatar da cewa suna da wannan makami.
A nan kuma za mu dasa aya 20 namu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Usman Kabara da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da Injiniyan mu Mr. Skip, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.